كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله سبحانه وتعالى مكوى مكومي شيني هذا مؤونا مسلاتي متاعنا البركة فبما مسلاتي دوما آلنا تكين غرنوطا جار جقاوة wannan yammaci na Lahadi wanda yau 23 ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1446 wanda kuma ya dace da 23 ga watan 3 miladiya 2025 muna cikin sura ta 51 ita ce suratul Zariyat wannan aya ta 52 zuwa da 4 an karanta su a jiya lokaci bai ba mu daman karkare abubuwa da ya kamata a faɗa ba. Allah subhanahu wataala yake hakurkurtar da manzo alaihi salatu wassalam yake cewa kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin, haka lamarin da sha'anin yake babu wani manzo da ya taɓa zo ma waɗanda suke kafin Qurayshawa, kenan mutanen annabi Nuhu, Hudu, Salihu, Shu'aibu da sauran duk annabawa. To babu wani manzo da ya zo ma wata al'umma daga cikinsu illa qalu sahirun aw majnun, face sai sun ce mai sihiri ne ko kuma mai halin ka ne. To kamar yadda muka ambata a cikin wannan aya akwai ba da hakuri ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Abin da Bahaushe yake cewa mutuwar yawa kaka, duk lokacin da wani abu ya faru ga waɗansu mutane marasa daɗi kafin kai ma abin sai ya faru gare ka, to za ka ji ka ɗan samu sauƙi a cikin ranka cewa wannan abun ashe ba kai kaɗai ya shafa ba. Wannan labarin zai rage maka raɗaɗi a cikin zuciyarka, ko da wani nauyi ne za a ɗora maka na aiki, aka nuna maka cewa wannan aikin ba kai ka so mai yin shi ba, wasu ma sun yi kafin kai, to za ka ji cewa ashe ba a takura maka ba, ba a cutar da kai ba. Kun ga shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala da yi mana magana a kan azumi ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu sai ce kama kutiba alal ladina min qablikum, kamar yadda aka wajabta shi ga wanda suke kafin ku. Dan mu ji azukatanmu ashe wasu sun dandana yunwa da kishirwa ta fuskan yin azumi dan abota mu Allah, to sai mu ji zukatanmu sayau ba za mu ji doguwar damuwa ba. To wannan haka duniya take, a lahira nan ne in mutum yana cikin matsala ko duk kowa yana cikin wannan babu ruwansa ta kansa yake yi. Shi yasa Allah ke cewa lan yanfa'akumul yawma idh zalamtum annakum fil adhabi mushtarikun, a yau ba zai amfana muku komai ba kasancewa ku da yawa ne a cikin wannan azaba tunda kun riga kun yi zalunci. Abinda nake so in ce, hakuri ake ba manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan aya. idan ya ji cewa manzanni da suka zo kafin shi sun fuskanci irin abin da ya fuskanta, wannan zai rage masa damuwa ya ga cewa haka rayuwar take gaba ɗaya. Mutanen mabiyan hakanan halayyarsu take, kuma shi manzancin hakanan sifarsa take. To shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake ba shi haƙuri a cikin wannan aya, cewa babu wani manzo da aka aika sai da ya ci karo da wannan. Na ambata mana ajiya ɗayan uku, ko dai a haɗe duk wannan biyun a ce sahirun ne majanunun ne, ko a ce ma wani sahir kaɗai, ko a ce ma wani majanun shi kaɗai, ko kuma ya zama an ƙara wata kalmar ma ta muzanci, kamar yadda shi manzo alaihi salam ba nan aka taƙaita ba, an ma ce masa kahin, an ce masa wato ainihin shi mai ma boka ne, saboda haka babu abin da ba a faɗa masa ba, kai an ce ma mai tatsuniya ne. To duka irin wannan dai yana kwantar da hankali ga manzo alaihi salatu wassalam da kuma wanda suka biyo hanya irin tasa. Allah sai ya ce atawasaw bi, to yanzu wannan abin da ya faru kuma yake faruwa, shin wasiya suka yi wa juna shi yasa halinsu ya zamo iri ɗaya? A ce dubunnan shekaru ɗabi'ar iri ɗaya ce, mu'amalar iri ɗaya ce, to wasiya wa'incan suka rubuta ga duk wanda suka biyo bayan su cewa ku yi aiki irin aikin da muka yi, haka ne ko ba haka ba ne? A'a, Allah sai ce balhum qaumun taghun, ba wasiya suka yi wa juna ba, kawai dai sun kasance mutane ne masu tsallake iyakokin Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imamu Sa'idi rahimahullahu ta'ala da ya zo tafsirin wannan aya sai yake cewa su kafirai yayin da ya zamo zukatansu sun yi daidai ta fuskar kafirci, sannan ayyukansu sun yi daidai ta fuskar muni, to sai ya zamo mu'amala iri ɗaya kuma suke yi ma annaba wanda aka aiko. Kun ga duk annabin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko sai da ya kai masa irin wannan. Na karanta mana aya a jiya, Allah yake cewa ma yuqalu laka illa ma qad qila lir rusuli min qablik, ba za a faɗa maka wani abu ba sai irin abin da aka faɗa ma wani manzo wanda ya zo kafin kai. To wannan yana nuna cewa duk lokacin da zukata suka yi ittifaki a kan wani tunani, to kuma za su aiwatar da aiki iri ɗaya. Yake cewa shi ya sanya su kuma muminai, yayin da zukatansu suka haɗu suka zama manufa iri ɗaya gare su, kyakkyawar manufa neman gaskiya da kuma rusuna wa gaskiya, to sai ya zamo duk sun yi imani da manzannin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko, suka mutunta su, suka girmama su, suka karɓi saƙon da suka zo da shi. To ‘yan uwa, abinda wannan gaba take nuna mana, dukkan mai hankali ya yi ƙoƙari ya gyara zuciyarsa ta zamo tsabtatacciya. Duk lokacin da zuciya ta ɓaci, to aiki kuma ba makawa sai ya ɓaci. Wato duk wata gaba ta jikinka da harshenka da ƙafarka da hannunka, to gabaki ɗaya zuciya ce take juya su, a hannunta suke, ita za ta ce ku yi ko ku bari, haka nan idonka, haka nan kunnenka. Idan ya zama zuciyar kyakkyawa ce, to sai ta saita gaɓanka zuwa ga aikata ayyuka kyawawa. Idan zuciya ya zama ta yi muni, to kuma sai ta saita waɗannan gaɓai ga abin da ba shi da kyau. Shi yasa wani mai hikima ke cewa alqalbu malikun waziruhu alhiza, ita zuciya ita ce basarakiya, hankali shi ne wazirinta. To duk lokacin da shugaba yunƙura zai yi wani abu, idan makusacinsa na ƙwarai ne, to sai ya nuna masa kaza ɗin ne, eh daidai ne, nan ka daɗe a yi shi, kuma sai ya ƙarfafe shi a kai. Idan ya yunƙura zai yi abin da ba daidai ba, to sai ya ce masa wannan abin ba daidai ba ne, a haƙura kada a yi. to da zuciya da hankali haka suke tare. Shi hankali shi kuma babban abin da yake taimaka masa shine wahayi daga alqur'ani ko sunnar manzo alaihi salatu wassalam. Idan wahayi ya gyara hankali ya gyaru alqur'ani da sunna suka gyara hankali to sai ita ma zuciya ta samu kyakkyawan saiti. In hankali shi ma karkatacce ne to shi da zuciya haka za su dunga tafiya sai ka ga babban mutum mai shekaru ya maka wautar da bai kamata ɗan shekara goma ya yi ba. Saboda me? Saboda hankalinsa ba lafiyayye ba ne. To bai iya saita zuciyar ta yi abin da yake daidai ba. To amma idan ya zama hankalin lafiyayye ne, to za ka ga cewa ya tankwara zuciya ta yi abin da ba lallai shi take so ba. Domin ita zuciya kamar yadda malamai suke cewa kusan zukata duk kai da kai suke sai dai abin da ba a rasa ba. Mafi yawa 90% a cikin 100 abinda zuciya take so ba daidai bane ba mai kyau bane. To amma hankali da kyakkyawan tunani shine zai tankwara ta ya ainihin jawo ta zuwa ga abin da yake shine daidai. Na taba yi kai to muku wata kissa da ake fada akan Shehu Dan Fodiyo rahmatullahi ta'ala alai. Ana cewa a majalisin da yake zama yana koyar da ilimi, to akwai wani mai sana'ar nama kace ballan ku kotsire yana wucewa kullun yana wucewa. To wata rana zai wuce sai shehu yace a kira shi. Aka kira shi sai ya sayi nama aka yanka aka zuba a cikin mazubi sai suka ci gaba da karatu. To bayan an gama karatun shikenan sai ya tashi zai tafi suka ce aka maka Allah ga naman ba a dauka ba. Sai ce a'a dama zuciya ce kullun in zai wuce sai ta nuna kwadayi tana so. To shi yasa na sa aka saya aka yanka na ajiye nace in ta isa ta fito ta ci. To kaga anan hankalinsa yafi zuciyarsa, hankalinsa yana da saiti amma in kai da sai a yanki karatu sai an dan taba sannan kuma sai a ci gaba. To kuma kaga ai bai dace ba dai a ce babban malami ana cin karatu an yanki an yi wasu abu sannan a ci gaba. To amma shi da yake hankalin yafi karfin zuciyar sai aka yi abin da take so a yi kuma aka hana ta ce abin da take so. To wannan shi ne misali da yake nuna matsayin hankali a wajen zuciya. To shi ya sanya manzo alaihi salam mafi yawan addu'arsa ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah wanda kake jiddiye zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka. Shi yasa manzo Allah ya ba mu bayani bayanin da yake cike da ilmantarwa yake cewa ala wa inna fil jasadi mudghah idha salahat salaha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalbu. Ku saurara, a cikin jiki akwai wata ƴar tsoka, in ta gyaru dukkan jiki ya gyaru, in ta baci dukkan jiki ya baci. Wannan tsokar ita ce zuciya. To idan zukata suka baci tunanin iri ɗaya ne kuma aikin iri ɗaya ne. Yanzu ka kalli ayyuka da za ka gani na asha da yake faruwa a duniya, na zalunci da ta'addanci da danniya da fin ƙarfi, wa'innan zukatan za ka samu lalatattun zukata ne wanda suka ƙiƙashe ba sa tunanin Allah ko ranar lahira. Shi yasa sai ga aikin iri ɗaya ne, rashin tausayin iri ɗaya ne, ta'addancin iri ɗaya ne, sai dai wanda bai samu dama ya yi ba. Amma da an samu dama za a yi. Kuma ba shawara suka yi ba suka ce to mu haɗu mai aiki iri ɗaya. Shi ya sanya malamai suke cewa ita zuciyar wato daga cikin abubuwa da Allah subhanahu wataala ke taimaka mata da shi shine tun farko farko alheri ya shige ta. Shi yasa Abu Muhammad ibn Abi Zaid Allah ya jinka ya gare shi yake cewa ilam anna khairal qulubi أو آها للخير وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليها. يتي كسني ما في الخير زوتيا تو إتتي زوتيا تفي تسكتي الخير أتكنتا. إذا كسا مزكا تاغو داغوما وانا زوتيا تفرقو الهيري ايني أتكي تبيو الهيري بيو تأكو الهيري أكو تهدو الهيري هدو هزوا تغوما sai zama alkhairi goma ne a ciki. To wacce mai alkhairi goma ta fi mai alkhairi tara, mai tara ta bi mai takwas, mai takwas ta mai bakwai har zuwa ƙarshe. To shi yasa sai ke ce mana mafi alkhairin zukata, to wacce ta fi kiyaye alkhairi kuma ya zama ta taskace shi. To sai ce to amma kuma zuciyar da aka fi sa wa zuciyar alkhairi ita ce wacce sharri bai riga ya zuwa gare ta ba. To shi yasa kai dan uwa ka yi ta ƙoƙari kullum alkhairi ya zama shi yake gaggawa ya shiga cikin zuciyarka. Idan sharri ya rigaye shi yi kaka gida, to kafin ka samu sharrin nan ya fita, alkhairin nan ya shiga, sai an kai ruwan rana. Wani daga cikin magabata wanda malami ne na addini shekaru ɗaruruwa ya ce wallahi sai na shafi sama da shekara 40 kafin in saita zuciyata in ji ta yadda nake so. Wannan malamin addini ake magana. To ina ga wanda bai karanta addini ba, shi ba ma shi da sinadaran da zai saita zuciya. Malamin addini shi ne ke da sinadarai wanda zai yi amfani da su ya saita zuciyarsa ya zama ainihin ta yi kyawu. To shi yasa kullum ka dunga roƙon Allah tsarkin zuciya, ka dunga roƙon Allah kyawun zuciya, Allah ka dace da mu. To shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa a'a, ba wasiya suka yi wa juna ba, balhum qaumun taghun, kawai dai su mutane ne masu tsallake iyaka. Ashe kenan dattin zuciyar da lalacewar zuciyar shi ne ya ba da saƙo iri ɗaya, shi yasa aikin ya zamo ainihin iri ɗaya. Allah ka dace da mu. To sai Allah subhanahu wataala ya ce wa manzo alaihi salatu wassalam fatawalla anhum, ka bijira daga barinsu, ka kauda kai daga barinsu. Fama anta bimalum, kai ba abin zargi ba ne dangane da su. Malamai suka ce ita wannan ayar lokacin da aka saukar da ita, Imamul Bagawi a cikin tafsirinsa ya haikaito wannan cewa lokacin da aka saukar da wannan aya, manzo alaihi salatu wassalam ya samu damuwa, sannan sahabbai su ma sun samu damuwa, domin cewa ka bijira daga barinsu, ka kauda kai daga barinsu, ka fita sha'aninsu. Wato kamar ana nuna cewa komai ya zo ƙarshe, yanzu matakin ba sani ba sabo ya rage a ɗauka a kan mushrikan Qurayshawa. To shi yasa sahabbai sai suka samu damuwa, suka samu tashin hankali. Manzo alaihi salam shi ma ya damu, sai da ayar da ta biyo wannan ta sauka, sannan suka gane cewa lamarin ba wai ya zo ƙarshe ba ne ba. To malaman tafsiri suka ce abin da ake nufi da fatawalla anhum, kada ka dakata abin da suke yi maka, ma'ana kada ka ɗauki mataki irin matakin da suka ɗauka na cin zarafi da ɓatanci da musgunawa da abin da ba daidai ba. Kenan kai alaikas salatu wassalam kada ka ɗauki mataki na ramuwar gayya. Wannan shi ne ma'anan fatawalla anhu. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wada azahum, wato kamanta da wannan cutarwa da suke yi maka, fasbir sabaran jamila fasfahis sabhal jamil, fasfahis sabhal jamil, ka kauda kai, kauda kai wanda yake ainihin kyakkyawa. Ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna manzo alaihi salam ana sane da cewa abinda ake yi masa baya jin daɗi, to amma kada ya ɗauki mataki na ramuwar gayya, kuma dama ba ɗabi'a ce ta manzo alaihi salatu wassalam ba. Duk abin da za su yi na muzanci ko cin zarafi ko abin cin fuska, to ka yi kaman baka gani ba, in na gani da ido ne, in na ji ne ka yi kamar baka ji ba. Wannan ayar tana koya mana zamantakewa, wato duk mutumin da zai yi wani mummunan abu don ka gani ka ji ba daɗi, ko ya faɗi mummunar kalma don ka ji ranka ya soso, to idan ka ji wannan abun ya ga alamar damuwa a fuskarka, zai yi farin ciki saƙonsa ya isa. Ko in yi aikata ka gani ka dugunzuma, zai yi farin ciki saƙonsa ya isa. Shi yasa wani mai hikima yake cewa idza nataqa safihu fala tujibhu fa khairun min ijabatihi sukutu fa in kallamtahu farajta anhu wa in khallaitahu kamadan yamutu. Yace idza nataqa safihu, idan wawa ya buɗe baki ya yi maka wauta, fala tujibhu, kada ka amsa masa, kada ka tanka shi. Fa khairun min ijabatihi sukutu, abinda yafi amsa masa shine kai gum, kai shiru, kaman baka ji ba, kaman baka gani ba. Fa in kallamtahu, in ka tanka shi, farajta anhu, to shikenan ka yaye masa bakin ciki da damuwa. Dama buzuzun bakin rijiya ne mai neman abokin tafiya, to sai ka kula shi shikenan sai ku gangara tare. To sai kai shiru kaman baka ji ba. To zai jira tambayar kansa, wai yanzu duk abin da nake yi mutumin nan bai ji ba? Musamman ka haɗu da shi, ka saki fuska kai mai sallama kyakkyawa, to ransa in yayi dubu ya ɓaci. Kenan yanzu duk habaicin nan kai baka kula ba? Duk zagin nan yanzu kai baka ji ba? Zai zai mummunan abu a kunnen wanda zai isan ma da saƙo, kuma an isan ma, an isan ma, to amma sai ka nuna baka ji ba. To wannan ya fi tashin hankali, ya fi ɓacin rai sama da ka maida masa martani. In ka maida masa martani, to kun zamo daidai, kai ne ka zamo likitan mahaukata. Sai ka zo kana wa mahaukaci magani, sai ya garza ma cizo, kai ma sai ka cije shi. To waye mahaukacin kai da shi? Kaga kai za a ga me yake? Ba za a ga me yake mahaukacin ba. Dama shi abin da ya kamata ya yake nan. Kai kuma bai kamata a ce ka kula shi an yi wannan ba. To saboda haka wannan aya tana koya mana zamantakewa. Wannan ba ko ga malami ba, wallahi ko kai ka zamo dai mai shekaru, mai mutunci, to ka ɗauki wannan makami ne ba wai ƙarami ba. Na sha faɗa muku irin waɗannan misalan, ba na so na yi ta maimaitawa. To Allah subhanahu wataala sai ke cewa fa ma anta bimalum, kai ba abin zargi ba ne saboda rashin imaninsu. Ma'ana ka isar da saƙo. Duk wani abin da ya kamata ka isar, ka isar. Duk abin da ya kamata ka faɗa, ka faɗa. Zukata ne kawai suka zamo iri ɗaya nasu, shi yasa suke aiki iri ɗaya. Wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina aya. Kadhalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum. Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wanda ba su da ilimi jahilai suna cewa laula yukallimuna Allahu, me yasa Allah bai fito shi da kansa yi mana magana ba? In so yake ayi imani, ayi ban gaskiya. Aw ta'tina aya, ko wani dalili da za mu gamsu da shi ya zo. Allah sai ce kadhalika qala allazina min qablihim mithla qawlihim, haka nan wanda suke kafin su suka faɗi irin wannan maganar. Saboda me? Tashabahat qulubuhum, zukatan ne suka yi daidai, shi yasa shawarar ta zamo iri ɗaya, aikin ya zamo iri ɗaya. Saboda haka a nan akwai kwantar da zuciya ta manzo alaihi salam. Fama anta bimalum, wannan kusan daidai ke da faɗin Allah subhanahu wata'ala, inna arsalnaka bilhaqqi bashiran wa nadhira wa la tus'alu, ko fala tas'al an ashabil jahim, fala tus'alu, ba za a tambaye ka ba dangane da wanda za a kai gidan wuta. Ma alal rasuli illa albalag, abin da yake kan manzo shine isar da sako. Idan ka isar da sako, faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur, Allah ba zai tambaye ka me yasa wani da wani ba su yi imani ba. Allah subhanahu wataala sai ce wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, ka yi gargaɗi domin gargaɗi yana amfanar muminai. To wannan gabar tana da matuƙar muhimmanci mu kalle ta da kyau. Faɗakarwa da isar da saƙon Allah ana yin ta yau da kullum, kuma tana shiga zukata. Sai dai wace zuciya ce take karɓa ta amfana? Ita ce zuciya guda ɗaya wacce ta sifantu da me? Da imani. Ashe kenan gargaɗi ba kowa yake amfana ba. A faɗa a maimaita, a faɗa a nanata, a faɗa a sake faɗa, an ji an sake ji, an sake ji. to amma ya zai abin ya amfana sai idan akwai me sunadari na imani. Ibn Usaymin yake cewa duk lokacin da aka ina ji koko Imam Shaqiqi dai daga cikin su yake cewa duk lokacin da aka rataya wani aiki ko wani hukunci ga wata sifa, to shi wannan hukuncin yana tabbata da ƙarfafa gwargwadon kamalar wannan sifar. Idan sifar ta samu kamala, to wannan aikin sai ya samu kamala. Idan sifar ta samu tangarda, to shi ma aikin ko hukuncin sai ya samu tangarda. Sai ce to kenan ashe wa'azi da gargaɗe gwargwadon nagartar zuciya da kyawun zuciya, to gwargwadon tasirin gargaɗin a cikinta. Yanzu wani a yau zai ji Allah ya hana kaza, kuma wallahi a yau zai bari, da can bai taɓa ji ba. Yau Allah ya sa ya yi katari ya ji, kuma a yau ya yi sallama da wannan abu har abada. Wani kuma ya ji yau, ya ji jiya, shekaran jiya, bara waccan shekaru da yawa an maimaita, amma har yanzu shawara yake ya fasa ko ba zai fasa ba idan hani ne, ya aikata ko ba ya aikata ba idan umarni ne. Me yasa haka? Saboda tsatsar zuciya da kuma raunin imani. Abdullahi bin Salam, babban sahabi wanda ya shigo addinin musulunci, babban malamin Yahudawa, lokacin da Allah subhanahu wataala ya saukar da aya yake cewa ya ayyuhal ladhina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashaba sabt wa kana amrullahi mafuula. Allah yake cewa ya ku wanda aka ba su littafi, Yahudawa ko Nasarawa, ku yi imani da abinda muka saukar shi ne Alkur'ani, wanda yake gaskata abinda ya zo kafin shi. Alkur'ani ya gaskata Taura, ya gaskata Injila, ya gaskata ainihin Zabura. To Allah ya ce ku yi imani da Alkur'ani tun kafin mu shafe zukata, wato abin nan kafin mu shafe fuskoki, ko kuma ya zamo mun jirkita halittarsu, ko mu tsine wa masu wannan zukata kamar yadda muka tsine wa masu kamun kifi ran asabar lokacin da ya zamo an hana su. To Sheikh Abdullahi bin Salam yana kan hanya ya ji wannan aya ta sauka, nan take ya kudurta imani, ya zo yake ce manzo alaihi salam wallahi da niji wannan aya har na fara tsoron kafin na iso wajenka wannan abin ya faru. Ma'ana ya fara jin tsoron kada a canza fuskarsa ko a shafe ta. To amma yanzu ba Yahude nawa ya ji wannan ayar bai canza ba, ba Nasare nawa ya ji wannan ayar a lokacin manzo alaihi salam ma bai canza ba, kaga ba za su iya lissafuwa ba. To shi sanya Allah subhanahu wataala sai ce wa dhakkir, kayi gargaɗi, fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, domin gargaɗi muminai yake amfana, wanda ba mumini ba gargaɗi ba zai taɓa yi masa amfani ba, Allah ya kiyaye. Allah ya ce wa laqad zara'ana li jahannama katiran min al-jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah yake cewa mun halitta wal iyad billah saboda wutar jahannama da yawa daga cikin jinsin ƴan adam da kuma aljanu. Kamar mai tambaya tambaya cewa to ya sifar waɗannan take danna kauce mata, sai Allah ya ce suna da zukata wanda ba sa fahimtar alheri da wannan zukata, suna da idanuwa wanda ba sa ganin gaskiya sunita, suna da kunnuwa ba sa jin gaskiya su karba, to waɗannan kaman dabbobin gida suke. Allah bai ce dabbobin jeji ba, saboda dabbar jeji wayayya ce, faɗakakkiya ce, zakiya ce. Wata nan kaɗan fita jeji, barewa ko gada ta hango ka ga yadda za a yi, sai dai ka ga ƙura. Zo mo ya hango ka sai dai ka ga ƙura saboda ya ga macuci. Amma akuya ko tunkiya suna tsaye ka yanke wannan. Ɗaya tana kallon ka, ita ma a yanke ta ɗaya tana kallo, saboda daƙiƙanci da balidanci. To shi yasa Allah bai kwatanta kafirai da dabbobin jeji ba, saboda suna da wayo, sun san me zai cutar da su. Amma dabbar gida ba ta san me zai cutar da ita ba. A zo ana ba rago harawa, ana wasa wuka, yana kada jela yana jin daɗi, saboda bai san me zai cutar da shi ba. To haka nan kafirai suke, ba su da basira, ba san me zai cutar da su ba. To Allah sai ya ce, kai sun mafi dabbobin gida daƙiƙanci da rabkana, domin wa in yaro kullu ayatin la yu'minu biha, wa in yaro sabila rushdi la yattakhidhu sabila, wa in yaro sabila ghayyi yattakhidhu sabila, dhalika bi annahum kadhabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Wannan shine dalili, duk abinda za a faɗa musu na gaskiya. Allah ya ce wa in yaro kullu ayatin, ka karanto tun daga Al-Baqara zuwa Nasi, ka karanta kai bayani, ka kawo hadisai, wallahi ba za su yi bani ba, kawai ma zan sai wayo kake musu. Kun ga sai a yi ake cewa wa'azin mai ɗan bunsuru ko? Kun taɓa jin wa'azin mai ɗan bunsuru? To shi ne abin da zai faru. A yi wa'azin, a yi wa'azin, a gama, in ma ka ga yana ƙwalla, to akwai dalilin da ya sa yake ƙwalla, ba wa'azin za ka bari. Allah ya shirya. To kenan wannan ka ɗauke shi a matsayin ma'auni, wallahi ba sai ka je an auna ka ba, auna kanka da kanka. Fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, wa'azi yana amfanin mu'mini don Allah ka tambayi kanka. Azumin nan kawai daga farkonsa zuwa yau a matsayinka na mai zuwa tafsiri, ko ka ji tafsirai ma ko baka zo ba. Dokokin Allah wanda ba ka aikatawa kuma wajibi ne, kaji don Allah nawa ka fara aikatawa. Hane-hanen Allah subhanahu wa ta'ala, wanda wani ma ƙila ka karanta kai da kanka, to da Allah nawa ka hannu. Gwargwadon ƙarfin imaninka, gwargwadon saurin karɓar dokan, gwargwadon launin imaninka, gwargwadon jinkiri, kai wani ma yana nan yana cewa sai Allah ya shiryar da shi. Wallahi wannan kalmomin mun sha ji daga bakin wasu masu mummunan sabo. Wani yana shan giya, ai masa nasiha, wani ka tuba ka bar giya, sai ce to ai tunda kaga Allah yana bani wannan kuɗin da nake siya, ya so in sha, inda bai so ba zai bani kuɗin ba. Yana shan sigari, an yi masa nasiha ka daina shan sigari, ya ce to ai Allah da yake bani kuɗi ina siya, bai so in bari ba, da ya so in bari ba zai bani kuɗin ba. Kuma shi a nasa jahilcin wannan shi ne daidai, ran da Allah ya so ya daina sai a hana shi kuɗi. To kaga wannan shi ne mummunar fahimtar addini. Allah ka so mu da alkhairi. A nan a cikin tafsiri yake cewa, kazalika ma atal ladina min qabli min rasulin illa qalu, fa ce sai sun ce huwa sahirun aw majnun, shi mai sihiri ne ko mai hadinka. Ai mithlu takdhibihim laka biqawlihim, irin kareta wanda suka yi maka da fadin su, suka ce innaka sahirun aw majnun, suka ce kai mai sihiri ne ko mai halinka. To kamar haka takdhibul umami qablahum, haka nan karetawan al'ummatai kafin su, rusulahum da suka yi wa manzannin su, biqawlihim dhalika, suka fada musu irin wannan magana. Atawasaw kulluhum bihi, to gaba ɗaya sun yi wa juna wasiya da wannan ne? Sai ta istifhamun litta'ajjub, wannan tambaya ce ta mamaki. Ai ahamalathum ala hadhal qawl madhkur, shin ya ɗora su akan wannan magana da aka ambata? Wa jama'athum alayhi, kuma ta tara su akai, wasiyatu ba'dihim li ba'din bihi, wasiyyar sashe ga sashe, ita ce ta dora su akan wannan kuma ainihin tattafiyar da su akai yake cewa litaba'udi wa tatawul azmani bainahum duk da tsawon zamani da tazaran lokaci da yake tsakanin su wasiya aka samu fadaddiya ko rubutacciya shi yasa suka zama haka thumma adraba an hadha sannan Allah subhanahu wata'ala sai ya kore wannan shine yace bin nafi ta hanyar korewa wat tawbih da kuma wato zargi wa bayyana ma huwa alhalul lahum alai Allah sai ya nuna abin da ya dora su akan wannan abu bil haqiqa na tabbas bi qawlihi da fadin sa sai ce baluhum qaumun tagun a su dai mutane ne masu tsallake iyakoki jama'ahum ala hadhal qawli ughyanuhum masu tafsiri su gyara jama'ahum wato akwai hum anan sai aka rubuta jama'a kawai akwai ha'un da mimu jama'ahum ala hadhal qawli ughyanuhum shi shigin su ne ya dora su akan wannan fata wanda shine a'rid anhum ka bujira daga barin su fama anta bi malum kai ba abin zargi bane li'annaka ballagtahum ar-risala domin ka isar musu da sako wa dhakkir shine idh bil qur'an kai wa azid al qur'ani fa inna dhikra tanfa'u al mu'minin domin gargadi yana amfanin mu'minai man alima Allah ta'ala annahu yu'min wanda Allah subhanahu wata'ala ya san cewa za su yi imani sai Allah subhanahu wata'ala ya ce
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yu'minu
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma khalaqatul jinna wal ins ban halitta jinsin aljanu da na ɗan adam ba illa liya'budun sai domin su bautata min ma uridu minhum min rizqin bana nufin wani arziki daga gare su وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ كُمَا بَانَا نِفِمْ سُتِيَدَّنِي إِنَّ اللَّهَ دُومِنْ أَلَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هُوَ الرَّزَّاقُ شِنِي مَنْ يَوَنْ أَزَلْ تَعْوَى ذُلْقُ وَتِلْمَتِينَ مَا يَكُمَ الزَّنَنِنْ كَرْفِي الله سبحانه وتعالى أولا آية يَا فَدِي دَلِيلٍ هَلِتَّ الْإِنْ أَدَمْ kuma ya nuna mana menene alaƙar da take tsakaninmu da shi subhanahu wata'ala sai yace wa ma khalaqatul jinna wal insa ban halitti jinsin aljanu ba da jinsin ƴan adam Allah sai yace khalaqatu dan ya nuna shi ya halitte su subhanahu wata'ala ba su suka samar da kansu ba kenan halittar sa ne subhanahu wata'ala mallaka sani kuma ya ta cewa a kansu sai ce to ban halitta wannan jinsi biyu ba illa liya'budun sai dan su bautata mun to in haka ne Allah bai halitta ɗan adam da aljanu ba sai dan su bautata to kenan kowa yanzu yake yin bautar ai kaga yanzu idan ka ce abinda yasa na siyo waɗannan bayin kun lokacin da ake sayar da bayi ne na sayo domin su dinga yi mun aiki kuma sai aka ga wasu suna yin aikin wasu ba sa yin aikin to ya akai kuma kace ka siyo bayin nan don su yi maka aiki amma wasu ne suke yi kuma wasu ba sa yi su wanda ba sa yin ko ka siyo su ne domin kada su yi maka aiki to malaman tafsiri sun yi kokarin fayyace ma'anar wannan lamu wannan lamu shekara lamu ta'lil in ka ce banaitu baitan li askunahu na gina gida domin in shiga cikin sa to sai ka gama ginin gidan sai aka ga wani ya shiga to ya kai ka ce ka gina gida dan ka shiga yanzu baka shiga ba wani ya shiga kaga za a yi mamaki to Allah zai ce bai halitti ɗan adam ko ko aljanu da ɗan adam ba sai dan su bautata masa to kuma yanzu abinda waƙi'i yake nunawa wasu suna yin bautar wasu ba sa yin bautar to ya aka yi wasu malamai suka ce akwai athar na Ibn Abbas, Allah ya kara masa yadda. Yana cewa yana da qira'a tafsiriyya. Akwai qira'a tafsiriyya, sahabbai sukan shigar da wasu kalmomi a cikin masahif nasu domin su fahimci ma'anan wannan aya. Misali, amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aratu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba. To idan kull safinatin yake karbewa, ashe faskare jirgin nan ba zai amfani ba, don zai bace. To kenan ya'khudhu kull safinatin salihatin, yana kwace duk wani jirgin ruwa lafiyayye. To amma in ya gaba akalau yake ba sai ya gane shi ya wuce, shi yasa Khadir ya faskare gefen jirgin ruwan. To Ibn Abbas yana da qira'a tafsiriyya, wa ma khalaqatul jinna wal insa minal mu'minina illa liya'budun. Ban halicci ƴan adam koko aljanu da ƴan adam ba daga mu'minai sai dan su bautata mu. To shi yasa kenan mu'minai suke bautata mu Allah. A hannu ɗaya kuma, wa laqad zara'na li jahannama kathiran min al-jinn wal insi, kamar da muka karanta. To kuma Allah ya halicci saboda wutar jahannama da yawa daga cikin aljanu da mutane. Kenan ashe an yi hannun riga. Akwai halittar da Allah ya yi don su bautata masa su samu rahamarsa. Allah ka saka mu daga ciki. Akwai halittar da Allah ya yi su kuma domin su yi kangara su haɗu da fushin Allah. To a bisa wannan za mu ce ma'anar ta fito. Wasu malamai suka ce a'a, wannan lamun ɗin lamun ta'lil ne, to amma akwai ta'lilun shar'iyyun, akwai ta'lilun kauniyyun. Wannan gabar lokaci ba zai ba mu dama ba, saboda an nuna min lokaci. Insha Allah ta'ala idan muka zo gobe sai mu ɗora a kai, saboda akwai tambayoyi da muke so mu amsa. Abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya famu lada. Abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana kuskure ganin mu daidai din. Assalamu alaikum wa rahmatullah. In kun fahimci tambayar sa, ya ambaci Sheikh Ja'far Mahmud Adam, Allah ya ji gansa da gafara da rahama, ya ba da fatawa cewa idan mutum ya kashe waɗansu mutane ta fuskar kuskure, wala Allah da abun hawa ya banke su ko wani abu, to ko da sun kai mutum nawa zai yi azumi 60-60 na adadin mutanen. To amma kuma ya ji wani malami Allah ganar da mu ga baki ɗaya tare da shi malamin koma wane ne, shi kuma yana cewa a'a, azumin na mutum ɗaya kawai za a azumi 60 kadai za a yi. To a nan kun san mutum ya yi kisan kuskure abu biyu ne yake ratayewa da shi, akwai haƙƙin Allah, akwai haƙƙin su iyalan wanda aka kashe ɗin. Haƙƙin Allah shi ne azumi siyamu sharaini mutatabi'aini, sannan shi kuma haƙƙin su wanda aka kashe ɗan uwansu a basu diya, haka ne? To babu saɓani da na sani a wajen malamai cewa diyan nan ta ta'addad, za a ba da diya adadin wannan rayuka, domin ba ma dole ba ne rayukan su zamo 'yan gida ɗaya. Yanzu kila wani zai iya zuwa a bisa kuskure ya kashe mutum biyu uku 'yan gidaje daban-daban. To kaga yanzu idan aka ce za a ba da diyyar mutum ɗaya, wani gidan za a ba diyyar? Ko kuma a ce a gutsu tsira, musulunci kun bai ce a gutsu tsira ba, babu ayatu ce a gutsu tsira, abinda aka ce a ba da diya kamila ta ainihin mutum. To kaga wannan gabar babu sabani. To sai wasu sai suka raba kafa sai suka ce abinda ya shafi kafara a bata hukuncin wato ainihin fidiya ta mutumin da yake da ihrami a jikinsa in yi aikata wanda daga cikin mahzura ta ihram. Kun ga idan kai harama da haji ko umara akwai abinda aka haramta mutum yayi, ba za ka yanke farce ba, ba za ka gusar da wani gashi na jikinka ba, ba za ka saka turare ba, ba za ka lullube kanka ba, abubuwa ne dai da yawa kun shaji malamai suna faɗa. To yanzu idan mutum mukaddara yanzu ga mutane biyar sai wani kuma duk da ihrami a jikinsu, wannan sai yazo sai ya yanke farcen hannu ɗaya, wannan ya yanke na hannaye biyu, wannan ya yanke hannu biyu da kafa ɗaya, wancan ya yanke kafa da hannu gaba ɗaya. To yanzu ya kafara su take? Ittifaqin malamai kafara iri ɗaya ce, ma'ana da wanda ya yanke hannu ɗaya, da wanda ya yanke danna hannu biyu, da wanda ya yanke kafa da hannu. Sai wani ya zo da ihrami a jikinsa sai ya aske rabin kansa ko kuma kwatar kansa, wani sai ya aske rabin kai, wani ya aske tiri kwata, wani kuma ya aske gaba ɗaya. Suka ce to duk dai fidiyar iri ɗaya ce. To sai wasu sai suka kiyasta wannan diya a kan wannan. To wannan magana ta su ba ta da asasi na gaskiya. Al-Imamu Fawzan yana da littafi Al-Mulakhasul Fiqhi, ya yi bayanai masu kyau a kan wannan. Ya ce yadda ita diya ko ko yadda kafa a yadda diya take ta ta'addad, to ita ma kafara ta ta'addad. Yadda idan mutum Allah ya kiyaye a bisa kuskure ya kashe mutane biyu uku, in ba a yafe masa diyar ba zai ba da diya ta mutum biyu ko uku, in uku ne, to haka nan ita ma wannan kafara ta azumi haka take. Ba a wajabta masa aka ce sai ya yi ajera-ajera ba, amma dai ya yi ta mutum ɗaya ya huta, kuma ya yi ta wani mutum ɗaya ya huta har ya gama biyan bashin da ake binsa. In Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓe shi a kan kyakkyawan niyya, in ya so sai ya yafe masa saura, tun da dama dai haƙƙi ne na Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan shi ne abin da ya dace da abin da aya ta faɗa, tun da aya ba ta raba tsakanin kafara da diyya ba. To babu wanda ne kuma da zai raba tsakanin diyya da kafara, wancan kiyasi ne ma alfari, domin kiyasi ne wanda ba shi da asasi. Saboda haka ba fata ake ba in abin ya faru wannan shi ne hukuncin. Ita wannan kafara za a yi ta adadin mutanen da aka kashe. Kun ga ko da an yafe wa mutum diyya ita kafara haƙƙin Allah ne, kun bai yi maka wahayi ya ce ya yafe maka ba. Allah ya tsare mu.
Wannan da ke cewa
in kun bai fita tambayar cewa mace ta samu janaba kafin ta je ta yi wanka sai jinin al'ada ya zo mata, to yanzu bari za ta sai jinin al'ada ya tafi ga baki ɗaya sai ta yi wanka ɗaya ya kwafe makwafin wancan janaba da kuma shi wankan jinin al'adan, ko ko a'a sai ta yi wanka biyu, ma'ana wanka biyu yanzu duk da jinin al'ada ya zo to sai ta yi wankan tsarki niyyar ta wankan janaba, kuma daga nan idan jinin al'ada ya ɗauke shi kuma ta yi masa wankan, ko kuma in bari ta yi ma har sai ya ɗauke to ta yi wani wanka kuma sannan ta sake wani wanka. Fatawan jumhurin malamai cewa wanka ɗaya ya isa, wanka ɗaya ya isa. To amma akwai wanda suka ce a'a, duk lokacin da ya zamo sababi iri biyu ne to hukunci ba zai zamo iri ɗaya ba. Suka ce sababin wankan janaba shi ne samuwar janaba, sababin wankan al'ada shi ne jinin al'ada. To tunda sababin wankan ba ɗaya ba ne, to yanzu ba za a ce kuma wanka ɗaya ta fi yadda wannan ba. Akwai waɗanda jingina wannan ra'ayin ma'aunin Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, in ban manta ba Imam al-Albani ya kawo wannan a cikin littafin sama tamamul minna da yazo maganar wanka ya kawo wannan ra'ayi amma dai kamar yadda faɗa fatawar jumhurin malamai suka ce tunda shi wankan iri ɗaya ne kuma wajibi ne to shikenan ya wadatar suka ce abinda bai yiwuwa abun mustahabbi ko ko mustahabbi ya kafe makafin wajibi amma shi wajibi zai iya kafe makafin mustahabbi ina misali wankan juma'a mustahabbi ne ko kuma ka kure ka ce sunna ne to kuma wankan janaba wajibi ne to yanzu sai janaba ta same ka sai ka manta cewa janaba ta same ka sai ka zo kai wankan juma'a da ruwa lafiyayye ba sabulu irin dai yadda ake wankan tsarki sai da kai wankan ka gama sai ka tuno a ashe akwai janaba a jikina to shikenan ka sha lalai a sai ka koma kai wankan janaba saboda shi wannan wankan na juma'a ba wajibi bane shi yasa ba zai kafe ma makafin wajibi ba to amma yanzu da zaka zo a ce akwai janaba a jikinka shikenan sai kai wankan janaba ka gama sai ka ce a ashe ma yau juma'a to sai ka koma kai wankan juma'a a ya kafe makafin wankan juma'a ina fata mun gane amin yana tambayar mutumin da ya dauki azumi ya karya da gangan to gaban karshe da aka karasa da ita yace kuma yana sane to anan karya azumi mutum ya karya azumi da gangan inda lalura sai mu ce ya rabu azumi da ka iya karya azumi da gangan amma saboda me saboda lalura misali kamar yanda na ambata a baya wani mutum ba shi da lafiya a fujajan ana neman jini da za a bashi kuma ba za a iya hakuri zuwa faduwar rana ba kuma kai jininka ya dace to a musulunci ya halatta ka karya azumin ka je ka bada jinin naka kuma ka ci gaba da cin abinci har rana ta fadi in yaso bayan azumi kuma sai ka rama azumi guda daya to kaga yanzu ka karya azumi da gangan to amma kuma akwai dalili kana da hujja a musulunci to amma haka kawai lafiyar mutum kalau ba wani dalili sai ka nifa azumin na gaskiya hutawa zan yi to ana bin ka azumi daya da ka rama da kuma azumi 60 na kafaran ganganci da kai saboda ka kaji aiki in ka karye biyu ramuwa azumi biyu da azumi 120 in ka karye uku to shi ma haka dai kai ta ƙara 60 Allah ya kiyaye Allah subhanahu wa ta'ala kun ji tambayar sai ni ban san ma sunan abun ba bare mai ta ba wani abu ne ake yi kun dai ji abun kuma kun san yadda ake yi to Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun ya ku masu imani shan giya da chacha to wannan chacha ce chacha kuma haramun ce ku gane wani abu duk abin da zai kasance immal gunmu sunansa chacha yanzu a musulunci ya halatta da director da mai masallaci a ce suna da dawakai kowa na da doki yana ji da shi kowa yana cha dokin sa yafi gudu to ni in dauki gabara in ce to na sa 100,000 duk dokin wanda ya tsere to ya halatta kun ga su ba wanda ya sa kokobo ko an tsere wa dokin ka ba ci kudin ka ba to in ni na sa kudin dan dawakan nasu a ga wife yafi gudu to ya halatta duk wanda ya tsere sai a ba mai dokin wannan kudin kaga kudin ya fito ba ta bangaren ɗaya daga cikin masu dawakan ba ɗaya kenan ko kuma da mai masallaci da director kowa yana da doki yana jin cewa doki na yafi gudu sai masallaci da director ya ce ma director to kaga a zo a yi tsere in dokin ka ya tsere wa doki na na sa 100,000 shi director bai sa ko kwandala ba to ya halatta domin babu caca anan saboda ita caca in sa ka sa in na cinye ka in cinye ka in ka cinye ni ka cinye ni wannan shine caca to wai sai ka ga daga cikin wautar mu abinda zai so sama rai wa'ansu kafirai makiya annabin mu makiya addinin mu makiyan mu mu fa har yanzu kallon burai suke mana gani suke wai wani ci gaba ne burai suka samu aka samar da bakakin mutane wanda yake kallon ka buri wai haka zo ka bata lokaci a kansa akwai wulakancin da yace a ce ma buri kuma haka zo wai kana ta da jijiya wai akan wannan mutanen ko kallo sun ishe ka ballanta da wai haka zo kai caca saboda su ba su ma san kai kana yi ba to wanda yayi ada ya tuba taubatan nasuha kuma daga nan a rufe kofa kada a kare daga ƙarshe akwai yan uwa da suka rubuto tambayoyin ko dai sun shafi masarauta ko sun shafi gwamnati ma'ana akwai wanda suke da wani korafi da suke so su ba gwamnati shawara ko wani abu da ya faru a yankin su ko yake faruwa akwai wanda suke so su nemi shawara ko su ba masarauta wani shawara to kun san ka'idar mu duk wata takarda ta shafi shawara wa gwamnati ko masarauta ba makarantawa anan kada su wanda suka turo su ji shiru tun rayuwar mai martaba su yake Allah ji kansa abinda nake yi shi ne irin wannan tambayoyi nakan tattara su ko dai na baiwa turaki in ce je ba mai martaba sarki to in ya je mai martaba ya duba idan abin da ya shafi masarauta ne to sai ya dauki matakin da ya ga ya dace idan abin da ya shafi gwamnati ne to ko dai ya tura turaki ko kuma shi da kansa ya magana hakanan idan na ga matan masalauta ce kadai wani lokaci har sarkin fada nikan bashi takaddar da ta shafi masalauta kadai in wani ba da wata shawara ko wani korafi ko abin da ya kamata haka so to abin da ke so in ce masu irin wannan takaddun muna nan muna tara su idan mun je karshen azumi wani lokaci nakan ba mai masallaci ya bai wa turaki ko ya ba sarkin fada galibi ma dai mai martaba shi yakan kira turaki abin da sani a wancan lokaci cewa to ga takaddu da suka shafi kaza kaza wani mataki ya kamata ya shawara shikenan sai a je a yi irin wannan abu to yanzu haka muna da irin wannan takaddun mun so ga tarawa kada masu shi su ji shiru su ga an yi watsi da takaddun su muna nan muna ajewa karshe insha Allah ta'ala za su je hannun mai martaba shi kuma insha Allah ta'ala zai duba ya gani me ya kamata a yi Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu Allah ya mu da kyawun karshe اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من فتنة عذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واعف مبتلانا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا
اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم أذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم خذ بنواسينا لما تحب وترضى. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا يا رب العالمين. اللهم استر عوراتنا وأمن رواتنا. اللهم توفنا مسلمين ولقنا بالصالحين يا رب العالمين. أقي باين الله تسكي دامر السالافية sun nemi addu'o'in mu ga wannan marasa lafiya, muna saka su a cikin addu'a Allah ya ba su lafiya. Akwai wanda suke cikin matsaloli na takura da kuma abubuwan rashin jin dadi, muna musu addu'a Allah ya fitar da su daga wannan damuwa. Akwai bakin mu da suka taho daga jihar Bauchi, muna yi masu rare maraba da addu'an yadda suka zo lafiya. Allah subhanahu wa ta'ala mai da su lafiya. اللهم أنت بحاجاتنا عليم قدير فقضي ويسرها يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.